Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Da dama daga cikin masu aikin albashi na kukan cewa albashinsu baya wadatar su zuwa ƙarshen wata. Wani lokacin ma ka ji waɗansu suna cewa da bashi suke ƙarasa wata. Waɗansu ma masu shagunan unguwarsu na guduwa idan sun gansu, musamman in wata ya nisa. Waito daga ina matsalar take? Albashin ne baya isa ko kuwa rashin tsari ne? Hausawa dai na cewa waka a bakin bai ita tafi daɗi. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta jiyo mana yadda masu ɗaukar albashi ke yi da albashinsu a Abuja.
Idan kika karɓi albashi, yana kai ki wata ko baya kai?
Baya kai ne.
Saboda me baya kai? Bai isa bane ko kuma tsadan kaya ko kuma yadda kike kashewa ne?
Bai isa ba. Baya isa ba saboda tsadan kaya.
So, a wata-wata kike karɓan kuɗi ko a sati-sati ko
eko? A wata-wata.
Duk da haka a cikin kuɗin kina ajiya ne?
Bana ajiya.
Haka ne yake zuwa ya tafi sai da kin jira wani wata ilimi ki zo ki ci bashi wani akan wani ko? To me zaki ce game da haka?
To ni ban sani ba gaskiya. To saboda tsadan kaya sai tsadan kayan ya dan ragu kenan ba. Sai a taimaka mana so kama da komai.
Me zai iya kai ki?
Ni.
Kana karban salary wato albashi wata wata ne ko kuma sati sati ko kuma ko da yaushe?
Ina karban wata wata ne.
To ya kan kai ka albashin kan ka karba ya kan kai ka ya gama watan kana amfani da shi?
Babu.
Saboda me?
Saboda yanayi kasan. Kashi sada kuma karan kaya da suna sada kuma salary ba kara ke yi ba. So ba zai kai ni kashe wata ba kudi na har yi yan fin da shi ya.
To kana yin ajiya ne a ciki duk da haka?
Ba ajiya. Dare kare.
To ya kake rayuwa a cikin haka?
To ya zan yi. Haka na san manager na da mun da yazo kuma ba a ci gaba da manager haka colon lokaci kenan manager saboda salary. Mun dai magana salary ba ya isa. To wista ya kare. Sati biyu ya kare.
Wannan sana'ar kuma kake yi. Kamar a wata kakan samu nawa?
Kamar a wata? Zan iya samun kamar 25,000 haka.
Na'am, 25,000. To 25,000 din nan riba ce kawai ko kuma duk da komai da komai?
Iya riba ne haka.
To wannan ribar da kake samu tana kai ka wata kuma kana biyan bukatunka da su duka?
Misali zan bada kamar naira 10,000 a gida wanda za a yi cefane da shi zuwa wani abu haka. To wannan 15,000 kuma zan iya aje ta in juya da ita kafin wani watan kenan. In gani?
Kafin wani watan wato. Amma ka ce riba ne ai ko? To ai wato uwar kuɗin suna nan da su kuke ƙara jujjuyawa.
Da su nake ƙara juyawa kafin biho zan iya ajiyewa saboda wani lokaci haka ko rashin lafiya ko wani abu za a iya kiran mutum a ce ya turo. Ya turo wani abu a haka za a yi wani bukata haka ko abinci ko kuma wani abu haka wanda za a saya haka.
To amma yana isan ka kuɗin amfanin yau da kullun suna isa?
Ai shi dan adam aka ce zai iya kasancewa abinda kake guri ba shi zaka samu ba amma za dan yi ecolamin zuwa wani lokaci haka sai a samu sai a tura.
To amma kana ajiya kamar ka aje dan wata rana kana aje wani amfani da shi kake kullun ba?
Tabbas ina dan ajiya wani lokaci haka. Zuwa ko kafin in samu wani zan in aka bukace ni in bada wani abun zan iya bayarwa saboda aka in ji bawoshi ya ce ajiya maganin wata rana.
To amma abubuwan da kake siya abubuwan da kana bukatan su ne ko kawai abubuwa ne na yau da kullum na jin daɗi?
Ina bukatan wasu wanda zan saya in yi amfani da shi na more rayuwa tsakanin ni da matana ko kuma da yara na haka. Yawa ko kuma in faranta ma iyaye na rai akan ina fito nema dole na zan dan basu wani abu. Yawa.
Kana karɓar albashi duk wata-wata ne ko kuma kullum ko kuma sati-sati?
Wata ne nake karɓa.
Duk wata kake karɓar albashi? To albashinka da kake karɓa yana isan ka ya kai ka har wani wata?
A'a ba zai sai ne ba. Dama akwai lokaci ne da na ansa. Je kai wata akwai lokaci ne ba ya kike ba.
Saboda me wani lokacin ba ya kaiwa?
Kasi abubuwa yanzu ne yawa. Kamar da ka karɓa kafi wata wani masala ko wani abu zai shiga shi ne shine yasa. Akwai lokaci ne kuma riga sai kuma ne yake ansa riga je kuma akwai wani abu zai faru shi ne bai je kai ni wata ba.
Amma wani watan kuma yakan kai ka har ya ragu ma?
Har ya ragu. Kasi lissafi da ne yake yi a shi ne kafi ya kai ko da na samu kudi ne zai raba.
To ya kake kashe kuɗin in ka samu?
Kasi mutum biyar zai same ni. Ko wani dan wana ne yana samu matsala da ina da shi ko zan ba su. Ani ma da ina kasuwa yin hada da kasuwa na ne. Haka ne nake yi.
Za ka je kai siyayya kenan ba kanka? To kana ajiya kaman saving haka kana yin ajiya?
Ina ajiya kindin ba da yawa ba fa.
Kudin miya bai kai ba kudin shafin ne.
Salari dan.
Ai wallahi. Kaman barin ba da zanfu a kaina. Kaman ni yanzu nan 14,000 ne da 700 a wata. To kun je kasuwa yanzu mudu wake yanzu kusa 900. To ga mai iyali hada jikoki. Nawa ne zai kai? Wallahi. So muna fuskanci wannan
matsala
sosai.
To amma a cikin haka din ya kake riritawa kake maneji har ya kai ka wani watan ka ƙara karban albashi?
To Allah na tuba mukan yi dan noma lokacin rani. So mun dan girbe muka aje ba ma sadda shi. So wannan ne yana nan taimaka kudin albashin shi mu samu kudin miya wurin. Ha kudin makaranta yara, asibiti man duka daga wannan albashin ne. Bayan da zamu yi.
Na'am. To batun ajiya fa, akwai ana ajiya kuwa? Saving kenan.
To bai sheka ban bar kai saving. Ai ba za ka ma tunanin ajiya ba. Don bai ma isa ba yanda za ka aje. Ko ka aje ba zai kai kwana biyu ba za ka je ka doki.
Tarkashi, muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana yadda suke yi da albashinsu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast ko kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Madalla, idan masu sauraro na biye da mu, muna tattaunawa ne akan yadda masu ɗaukar albashi suke yi da albashinsu. Na tattauna da wani masanin tattalin arziki kan hanyoyin da masu ɗaukan albashi za su bi domin ridita ɗan abin da suke samu. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
To sunana Dr. Muhammad Shamsuddin, malami a tsangayar koyar da tattalin arziki ta Jami'ar Bayero da ke Kano. To kamar yadda ka faɗa dai, dalilai guda biyu su suke jawo matsala irin wannan. Na farko dai, ko dai da gaske buƙatun mutum na haƙiƙanin rayuwa, wataƙila saboda yawan iyalai ko wani abu makamancin haka, ya fi ƙarfin samun nasa yawa. Wannan watakila mutum sai dai ya kokari ya rage matsalolin ta hanyar tsari mai kyau, ya tabbatar cewa abubuwan da suka zama dole su kadai yake yi. To akwai wannan, akwai kuma a ɗaya bangaren rashin tsari wurin kashe kuɗaɗen da muke samu, shi ma yana jawo waccan matsalar. Akwai mutanen da hakikanin gaskiya kuɗin da suke samu ya ishe su yi buƙatunsu na wannan watan, amma saboda rashin tsari wurin kashe kuɗin sai ka gani cewa a ƙarshe kuɗin ba su kai musu yanda suke so ba, ba su kai wannan watan da ya kamata su kai ba. Mafi yawa musamman idan a ce wani abu wanda ba a shirya da shi ba ya faɗo, kamar rashin lafiya, Allah ya kiyaye, ko a hatsarin mota, ko motar ka ta lalace, ko wani bangare na gidanka ya zube, da makamancin irin waɗannan abubuwan. So duka za ka ga irin waɗannan abubuwan, sai ka ga misali income ɗin ya gaza kai wa mutum yadda yake so a wannan wata. So waɗannan dai su ne manya-manyan dalilai guda biyu da suke jawo irin wannan.
To a matsayinka na masanin tattalin arziki, duk abin da mutum yake samu ya kamata a ce ya iya cancanta shi, ya iya kai mishi lokacin da zai iya kaiwa ya samu wani abu. Waɗanne shawarwari za ka baiwa mai sauraro dangane da yadda zai rage yawan shiga matsala, maimakon a ce kowane wata sai mutum ya shiga rigima, ya ya kamata ya yi tun daga farkon wata?
To abu na farko da za mu fahimta shi ne, duk ɗan adam yana buƙatar kuɗi ne saboda dalilai guda uku. Na farko, abin da muke cewa transactionary purpose, shi ne mutum yana neman kuɗi domin buƙatu na yau da kullum, abinci, sutura da sauran abubuwan da muka san da su na yau da gobe. Abu na biyu, akwai abin da ake cewa precautionary reason, shi ne abubuwan da suke faruwa ba tare da ka san da zuwansu ba, kawai sai ka ga sun faɗo maka. misali kamar yanda na faɗa a baya, rashin lafiya ko gyaran mota ko gyaran abin hawa ko wani abu da ya faɗo a gidanka ko a kan kanka wanda baka san da zuwansa ba. Dalili na uku shine muna neman kuɗi saboda investment purpose, ma'ana misali domin zuba hannun jari kenan ko kuma domin yin kasuwanci da wannan kuɗaɗe. Waɗannan su ne kaɗai dalilai guda uku da ya sa muke neman kuɗi. To mafi yawa inda matsalar mu take, mun fi bawa abin da ya shafi transaction, shine bukatu na yau da gobe, mun fi ba su muhimmanci. Ba ma tunanin cewa wani abu zai iya faɗowa wanda ba mu tsara da shi ba, sannan kuma ko kuma mai amfanin ma ajiye, mai tunanin ajiye wani kuɗi domin mai amfani da su gurin yin kasuwanci misali. So kaga duk lokacin da aka samu kenan wani abu ya faɗo wanda baka san da shi ba, kuma ka je can kana wadaƙa kana kashe kuɗaɗenka misali ga ƙarshen wata ya zo kuɗin saura kaɗan, kuma wata matsala babba ta faɗo wanda baka san da ita ba, sai ga kuɗin ba su kai ba. To kaga na farko shawarar da zan bayar shine wannan unforeseen din, abubuwan da za su iya faruwa wanda baka san da su ba, duk yanda za ka yi ka ajiye musu ko kashi 10 cikin 100 ne na abin da kake samu. Komai kankantarsa, tunda in dai naira 100 za ta rike ka a wata, to na yi imanin naira 90 ma za ta rike ka. In ka ci naira 90 maimakon naira 100, na tabbatar ba za ka mutu ba. Kaga naira 10 nan ka ajiye ta saboda watakila abin da zai zo wanda ba a san da shi ba. Na farko kenan. Sannan bayan ka ware wancan kashi 90 na abin da za ka yi bukatu da shi na yau da gobe, sai kuma ka zo ka yi ka tsara yanda za ka yi ka kashe su, misali wannan rago kashi 90 din. Ba wai gwamnati ce kadai take buƙatar yin budget ba, kai ma a matsayinka na ɗan adam kana buƙatar ka yi budget, ko da ba a rubuce ba, ko da a kwakwalwarka ne ka rike cewar abincin da muke ci a gida naira kaza ne, muna siyan abin da ya shafi sutura naira kaza, in ma ba watan da za a sai sutura ba ne ba shikenan. Duk abubuwan da kake yi misali audigar yara ce da kayan amfanin mata da sauransu da sabulun wanka da na wanki, kowanne kai masa allocation naira kaza ne zai ci a wannan watan. Idan ka tsara irin wannan maganin abin da zai maka shine, ba za ka zo ka kashe kuɗinka gaba ɗaya kusan a farkon wata ba, sannan daga ƙarshen wata kuma ka zo kana kukan babu har ta kai ga cin bashi. To idan muna yin wannan tsarin, na tabbatar da cewa komai ƙanƙantar income ɗin da muke samu, matsalar ba za ta yi tsanani kamar yanda yanzu ake kallanta ba. Kazan su kuɗi suna da wata illa, akwai abin da ake cewa temptation. Za ka ringa jin cewar in dai na samu kuɗi kawai burinka ka kashe, kamar buri kenan. Da kuɗi sun zo hannun mutum, abin da watakila bai kamata ya siya ba sai ya siya, sai kuma idan misali wata ya yi nisa kuɗin sun yi ƙasa sosai, sannan kuma ya fara tunanin aida ban sayi kaza ba a farkon wata da sauransu. To duk rashin irin wannan tsari da budget na family ko na iyalai da ya kamata a yi wanda ba a yi, su ne suke kawo mafi yawa daga cikin irin waɗannan matsalolin.
Jawabinka ka yi magana cewa buƙata, ko misali mutum ya sai abin da baya buƙata a farkon wata. Akwai wani abu da Bature ke cewa why want the need a Hausance, sai mu ce buƙata da kuma abin da kake so. So kake ce kenan mutane da yawa na fadawa cikin hatsarin ƙarewar kuɗin albashinsu saboda suna siyan abubuwan da ba sa buƙata, san su kawai suke yi.
Kwarai da gaske, da yawa abin da yake faruwa kenan. Mutum nawa ne a farkon wata kawai hakan nan saboda albashi ya zo zai ɗebi ƴaƴansa misali su tafi guraren wasanni, a je a kashe kuɗaɗe a gurin wasa. Saboda Allah, ba ta ne recreation ba daidai ba ne ba, amma dai su irin waɗannan special expenditure ne, ko in ce kashe kuɗi ne na musamman wanda ya kamata ka samu wani income na musamman kafin ka fara tunanin expenditure ta musamman. To amma rashin irin wannan kawai bure-bure na zuciya, abinda ma watakila baka buƙata saboda wancan misali roman baka ko kaga kuɗi da yawa a hannunka, kawai sai ka je ka faɗa ciki, kuma baka tunanin idan zamani ya tafi ko kuma idan wata ya zo ƙarshe ya za a yi a ƙarke da abubuwan da ma sun zama dole a rayuwa. Sannan kuma baka tunanin su waɗancan abubuwa unforeseen waɗanda na wajibi ne kuma baka san da su ba, amma za su iya zuwa misali kamar yadda na bada misali da lalacewar abin hawa wanda kuma wannan yana faruwa sosai, ko rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. So ba shakka wancan sayan abubuwan da ba ma buƙata saboda kawai wani buri na zuciya ko wani kece raini ko kuma dai san dadadawa iyali yana daya daga cikin abubuwan da suke jawowa wasu su fada cikin garadi har kaga a ƙarshe an kai ga cin bashi.
Dr. Shamsuddin Muhammad kenan, wani malami a tsangayar nazarin tattalin arziki ta Jami'ar Bayero ta Kano. To masu sauraro, a nan shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.